sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Hadisu Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 27 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Rasha ta kaddamar da sabbin hare-haren makami mai linzami akan wurare da yawa a Ukraine a jiya Alhamis, inda suka kashe mutane 11 tare da jikkata wasu 11 a cewar hukumomi. Yayin da take fuskantar takunkumin karya tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki da kuma tashin hankali a cikin al'umma da ya bazu ko ina, gwamnatin Iran ta samu bunƙasa ta fannin man da take saidawa a China a farashi mai rahusa. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta buƙaci a gaggauta sakin Bernard Feland, mai takardar zama ƙasar Faransa da Ireland da ake tsare da shi a Iran.
Kanan labarin kenan. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta kama wasu da ake zargi da aikata manyan laifuffuka fiye da 200 a jihar, da suka hada da masu garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa. Shugaban tsangayar nazarin kimiyyar siyasa da hudar ƙasa da ƙasa na jami'ar Abuja, Farfesa Sharif Gali Ibrahim, ya bayyana tasirin haramta bada bizar shiga Amurka ga wasu 'yan Najeriya da Amurka ta ce za ta yi. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rasha ta kaddamar da sabbin hare-haren makamai masu linzami akan wurare da yawa a Ukraine a jiya Alhamis, inda suka kashe mutane 11 tare da jikkata wasu su 11 a cewar hukumomi. Hukumar bada agajin gaggawa ta Ukraine ta ce hare-haren sun taba yankuna 11 a kasar. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta harba makamai masu linzami 55, yayin da Ukraine ta kakkabo galibin su. Gine-gine 35 sun lalace sakamakon hare-haren. Dakarun Moscow na ci gaba da kai hare-hare akan cibiyoyin makamashin Ukraine a yayin da ake fuskantar tsananin yanayin hunturu a kokarinsu na karya gwiwar al'ummar Ukraine. A wani sako da ya rubuta a shafin Telegram, Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya ce cibiyoyin makamashi suka fi mai da hankali a kai don samarwa 'yan Ukraine lantarki. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce an kashe mutum ɗaya a babban birnin na Ukraine, sannan wasu biyu kuma sun jakkata a lokacin da wani makami mai linzami ya fada akan wani gini. Ofishin babban mai gabatar da ƙara na ƙasar ya ce an kashe mutane uku a wani hari da Rasha ta kai akan wasu gine-gine a birnin Zaporizhia, inda cibiyar makamashin nukiliya mafi girma ta Turai take. Yayin da take fuskantar takunkumin karya tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki da zanga-zanga da ta bazu ko ina a ƙasai, gwamnatin Iran ta samu bunƙasa ta fannin man da take saidawa China a farashi mai rahusa. Iran ba ta fitar da ƙididdiga akan cinikin manta, amma masu sharhi sun ce Tehran ta samu ƙari a yawan man da take fitarwa waje, da ya zarta gangar mai miliyan 1.2 a kowace rana a cikin wata uku da suka gabata. Man Iran na isa kasuwannin China ta amfani da dabarar bada kama wajen da kwanshi da gwamnatin Iran ta kware da ita a tsawon shekaru da yawa da kasashen yamma suka sanya mata takunkumi. Madi Godsi, masanin tattalin arziki a cibiyar nazarin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa da ke Vienna, ya fadawa muryar Amurka cewa gwamnatin Iran yanzu ta kware sosai wajen kaucewa takunkumin da aka sanya mata. Haka kuma take yi wa Venezuela kuma Rasha. Iran na daga cikin ƙasashe biyar masu arzikin ɗanyen mai a duniya, kuma za ta iya sarrafa gangar mai sama da miliyan 3.5 a kowace rana, a cewar hukumar kula da makamashi ta Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta buƙaci a gaggauta sakin Bernard Feland, mai takardar zama ƙasar Faransa da Ireland da ake tsare da shi a Iran, wanda yanayin lafiyarsa ya yi muni, inda Faransa ta ce an hana shi damar samun kulawar gaggawa. Dangantaka tsakanin Faransa da Iran ta yi tsami sosai a 'yan watannin nan, inda Tehran ta tsare wasu 'yan Faransa guda 7 a abin da Faransa ta kira kaman ba gaira ba dalili da ke daidai da yin garkuwa da dan wata ƙasa. Finland dan shekara 64 mai ba da shawara ga masu zuwa yawon bude ido a farkon watan Oktoban bara aka tsare shi yayin da zanga-zangar adawa da gwamnati ta bazu a fadin Iran. Jami'an diplomasiya sun ce a baya-bayan nan ya kawo ƙarshen kin cin abinci da yayi, lamarin da yayi illa ga lafiyarsa kuma har yanzu bai da ƙarfi sosai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta kama wasu da ake zargi da aikata manyan laifuffuka fiye da 200 a jihar da kuma manyan bindigogin kiran AK-47 guda 7 haɗe da harsasai da dama. Wakilinmu Salisu Lado na ɗauke da ci gaban rahoton.
Rundunar 'yan sandan da ta yi wannan taron manema labaran ne a ofishinta da ke birnin Jimeta, inda ta tabbatarwa manema labaran jihar cewar sun yi nasarar kama waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka a jihar Adamawa da yawansu ya kai 208, amma dai sun ingiza ƙeyar 108 gaban kuliya domin fuskantar shari'a. 100 da suka rage kuwa an gabatar da su a gaban 'yan jaridu. Nan take muka tattauna da wasu daga cikin waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuffuka da suka hada da fashin daji da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Daya daga cikin wanda ake zargin da laifin garkuwa da mutane wanda ya mana bayani dalla-dalla akan ma yadda lamarin ya faru, farko dai na fara tambayar sa da sunansa.
Sunana Yakubu Ibrahim.
Kawo ni lafiya ka kawo
akan laifin kin nan ban dauke shi ba, na kira shi a waya kawai na mishi barazana akan ya ban kuɗi.
Me yasa kamar barazana kan ya ba
kawai aka kawai son jushiya?
Shi kuwa Yusuf Muhammad na daya daga cikin wadanda aka kama da manyan bindigogi AK-47 guda 4 wanda yace abokansa ne su zo suka bashi ajiyan wannan bindigogin.
An kama mu da bindigogi ne guda 4, an ba mu ajiyan su ne.
Wane ne bakwai ajiyan su?
Ba zai are ne daga Kamaru.
Me sunanka kuma shekaranka nawa?
Karana 18.
Sunanka fa?
Su Muhammad.
Shi kuwa Muhammad Musa wanda rundunar ta kama yana yi wa 'yan sandan jihar Sojan Gona wanda yace yana daya daga cikin wannan kungiya na 'yan sa kai wanda ake kira da vigilante ko ko ace 'yan banga. Daga bisani kuwa al'amarin ya rikide ya koma amfani da kakin 'yan sandan jihar wanda ke sa shinge a wasu lokutan ma ya anshe wa mutane kudade.
Na shigo nan taimaki al'umma amma an samu hakasi.
Wani aka shiga ka samu?
Eh, an kaji kaina waje mutane.
Kama ku da kayan 'yan sanda. Amma ana ce kuna karba kudi gurin mutane. Menene gaskiyar magana?
Haka ne, an samu hakasi.
A nasu bangaren jami'an 'yan sandan kuwa, kwamishinan 'yan sandan jihar CP Sikiru Akande shine dai ya tsayaye bayanai dalla-dalla tare da jigajigan misalai domin 'yan jaridu su fahimci halin da ake ciki a yayin da ake tunkarar babban zabe na shekara ta 2023 mai karatowa a kasar.
Presently we have a total number of 208 suspects who are arrested in connection with cases of kidnapping, armed robbery, cattle rustling and other violent crimes. 108 of them have been charged to court. We've been able to recover 7 AK-47 rifles from different locations within and outside the state.
Nan commissioner yan sandan jihar Adamawa ne CP Zikiru Akande wanda yace yanzu haka dai muna da wadanda ake zargi da yawansu ya kai 208 wadanda aka kama su da laifuffuka mabambanta kama daga kan garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ma masu fashin daji. Akande ya ƙara da cewa a yanzu haka dai an tura waɗanda ake zargi da waɗannan manyan laifuffuka da yawansu ya kai 108 gaban kuliya domin gudanar da shari'a. Sa'annan kuma sun sake nasarar kama bindiga mai kiran AK-47 da ya kai ƙwaya 7 da kuma bindigogi na ƙirar hannu amma ciki da wajen jihar Adamawan. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To a gaida Salisu Lado, ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Dakaran Amurka na musamman sun kashe wani babban jami'in kungiyar ISIS tare da wasu 'yan ta'adda 10 a yankin arewacin Somalia, a cewar wata sanarwar gwamnatin Biden a jiya Alhamis. Farmakin da aka kai a shekaran jiya Laraba ya auna Bilal al-Sudani, babban mai taimakawa kungiyar ta'addancin a harkokin kudinta a wani gini da ke cikin kogon dutse. Wannan matakin ya taimakawa Amurka da abokan hulɗarta ta fannin tsaro, kuma hakan ya nuna tsayin dakar da muke yi wajen kare Amurkawa daga barazanar ta'addanci a gida da waje, a cewar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a cikin wata sanarwa. An yi wa shugaba Joe Biden bayani a makon da ya gabata game da shirin kai farmakin wanda aka aiwatar bayan da aka kwashe watanni ana shirye-shiryensa. 'Yan tawayen kungiyar M23 da ke gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun yi arangama da sojoji da mayakan sa kai abokan gabarsu a jiya Alhamis, a cewar jami'ai, waɗanda kuma suka ce mayakan kungiyar sun katse wata muhimmiyar hanya a yankin da ke fama da tashin-tashina. Kungiyar ta M23 ta mamaye yankuna da dama a lardin Kivu ta arewa tun a shekarar da ta gabata, inda yanzu ta fara tankarar goma babban birnin lardin. A shekarar 2012 ne kungiyar ta fara yin fice a lokacin da ta kwace wani birni mai mutane sama da miliyan ɗaya, kafin daga bisani aka fatattaki 'yan kungiyar suka koma maboyarsu. Shirin sa ido kan tashin hankali a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ake kira Kivu Security Tracker a shekarar jiya Laraba ya bayyana cewa kungiyar M23 na kusantar yankin Masisi da ke lardin Kivu ta arewa.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana a fannin kimiyyar siyasa a Najeriya na ci gaba da tsokaci bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a ranar Alhamis ya sanar da cewa su haramta ba da bizar shiga Amurka ga wasu 'yan Najeriya. Farfesa Sharif Gali Ibrahim shine shugaban tsangayar nazarin kimiyyar siyasa da hulɗar ƙasa da ƙasa na Jami'ar Abuja. A kuma wannan tattauna da suka yi da Mahmud Lalo, ya ce akwai buƙatar Amurka ta gayyato ƙawayenta don su ma su ɗauki irin wannan mataki.
To wannan abu ya zo daidai lokaci da akwai mutane dama bincike da yake nunawa da na daidai ba maso suke ƙasar nan ta zauna lafiya ba. Shisa kake ganin abubuwan da ke ainihin dabaibaye mutane su hana mutane motsi har yau har gobe, ire-iren wayannan abubuwa sun ki cinyewa. To a gano wata da ta yi ta kasar Amurka ta ga cewa a wannan zaɓe da ake shirin yi ma na ainihin shekara ta 2023 na shugaban ƙasa da sauransu, kamar akwai wata barazana na wasu mutane da ke so su yi kutse cikin wannan lamari. Shin sa saboda ta irin wannan garan bawul ta ce to ita abin da za ta iya shi ne wannan fa ba wani yunkuri ba ne na tabata wa 'yan Najeriya ko kuma gwamnatin Najeriya, a'a, fa ballantana wani yunkuri ne na a ƙara assasa tubali na demokradiyya a wannan ƙasa mai tarin albarka Najeriya. Amma kuma wani abu da ya kamata mu gane shi ne wayannan mutane da kake gani mutane ne wanda suna da zango ba ƙasar Amurka kaɗai ba, suna da zango a ƙasar Ingila, in ka bibiya wuraren su Faransa, a Dubai da wurare daban-daban. To ita ƙasar Amurka ba za ta iya yi ita kaɗai ba, face ita ma ta nuna ko kuma ta miƙa wannan ainihin jerin sunaye na ire-iren wayannan mutane ga ƙawayenta da duk wata ƙasa da ake ganin ire-iren wayannan mutane ka iya shiga. Muna abu ne wanda ya yi kyau sosai, muna maraba da shi.
To a Profesa, wasu za su yi tunanin kaman ba kasafai ko kuma ba lallai ne a ce ire-iren waɗannan matakai da ƙasashen waje irin su Amurka suke ɗauka su yi tasiri ba kawai abu ne wanda za a ga kaman ko kalamai ne na fatar baka.
A to wannan al'amari tun da ka ji ainihin sakatare na ƙasa na Amurka ya faɗa, kuma ya kawo abu ne wanda yake cikin tsarin mulki nasu, lallai da gaske suke. Sai dai kuma abu ne wanda ana iya a ce ba zai ɗaure ba, saboda wani lokaci idan aka fahimci cewa waɗannan mutane sun tuba sun gyaru sun koma kan hanya ana iya a basu nan gaba su yi. Amma a wannan lokaci ba su kaɗai ba waɗannan mutane, hatta ainihin iyalansu an ce su ma sun shiga cikin wannan yanayi na ana iya hana su visa ta shiga ƙasar Amurka.
Ga shi wata ƙasa tana gyara kayanka ga Najeriya, kamar su 'yan Najeriya wace irin rawa za su taka wajen ganin cewa an gudanar da wannan zaɓe lami lafiya?
Wato, ‘yan Najeriya suna da ainihin gudunmawa babba da za su iya badawa. Na ɗaya dai shi ne su ma su zama ainihin matakan tsaro na kansu, sannan kuma su baiwa ainihin su mara wa matakan tsaro ainihin baya wajen aiki irin na tsaro a kafin a yi zaɓe, a lokacin da ake zaɓe, haka kuma da bayan zaɓe. Sannan kuma banda wannan, duk wani ɗan takara wanda aka san yana tare da ire-iren waɗannan miyagun mutane wanda ake ganin so suke si masa aiki, ‘yan Najeriya masu zaɓe, masu ƙuri'a, masu katin zaɓe a hannunsu, su guji kaɗa ƙuri'ar su a ainihin ire-iren waɗannan mutane, su nisantar da kansu daga gare su. Haka kuma banda haka, su ainihin yi shela a ainihin ɗumbin al’umman Najeriya a kan abubuwan da ke tafiya. Malaman makaranta, malaman jami'a, kwalejin ilimi da sauransu, su ma su rika harhaɗa tarurruka ana ƙara wayarwa da 'yan Najeriya kai a kan wannan batu wanda yake shigowa. Saboda menene? Idan fa ta ɓaci ba inda za mu je, wannan ƙasar ita ce tamu Najeriya, babu inda za mu je muna cikinta.
To, Farfesa Sharif Gali Ibrahim kenan a hirarsa da abokin aikinmu Muhammad Lalo. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ga wannan saƙon.
Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama, zaɓi shugabai himma mai tausayawa al'umma.
Albishirinku masu bibiyar shirin zaɓen Najeriya, musamman ma a matakin jihohi, a ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaɓen. Daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu, za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari, a kasance da muryar Amurka, duniya tafin hannu.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Kar ɗaukar zafi game da tsarin tsaye da tsaffin kuɗin da ake ta'ammali da su a Najeriya saboda yunkurin na ci gaba da gabza tuntuɓe.
Shugaban ƙasa ya sani, gwamnan babban bankin Najeriya ya sani, ‘yan majalisun ƙasar nan su tashi, kada fa a kai mu bongo.
Me ya haɗa siyasa da hidiman sai da sayarwa? To magana a ce ana idan ‘yan siyasa ne, to a rige gobe mu dan tamu ne.
Sai dai kuma shi sanata Ali Induma Dundun durƙusar da Masar tare Najeriya ya yi game da maganar sauyin kunda ya ce kimar Masar ce ta lalace shi yasa abubuwan duk suka buskarin caɓe.
Mu ‘yan majalisa mun bari an rena mu. In dai mun mahawa shugaban ƙasa a yanzu da nake miki magana, in yace ya cire Emefiele, za a sake maganar shi ne?
Game da ƙudurin dokar zare rundunar ‘yan sanda daga hukumar fansho a Najeriya kuwa, waɗanda suka ɗaɗɗauko maganar ne ke cewa da zaran fa ɗan sanda ya ajiye aiki, haka za a gan shi ya koma yawo raɗe-raɗe.
Kwamishinan ɗan sanda fenshon nashi 75,000, waɗanda suna matsayi ɗaya a cikin soja za a gani nashi ya kai miliyon da har da 500,000.
Muna ganin wahala a hannun fencom. Allah ne kawo lokaci insha Allah.
Waɗannan faso mun taimaka tatso cikin tarin miliyon da za ku da cikin wannan shirin na manuniya. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke tada duk wata komadar shikashikan siyasa idan suka nemi su kwararrabe. Shiri na 102 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke kokarin ganin siyasa a nahiyar Afirka ta samu kyakkyawan dade. Ne yiwa kuma maganar mirgino kyakkyawan daban, amma dai ga rundunar 'yan sandan tare Najeriya ce ta sa Masar dan tare Najeriya ke ganin ya kamata dai a ce rundunar 'yan sandan tare Najeriya ta samu tsarin fenshon da za a rinka biyan waɗanda suka aje aiki a keɓe. Saboda tunuma ɗaya daga cikin masarjan tarayyar Najeriya, Sanata Elisha Abanda ya kai ƙudurin doka gaban masaibin laina ga yau duniya cewa tsarin fenshon da aka saka 'yan sanda ne lakanci yana da matsaloli jaɓe-jaɓe.
Wato dokan shi ne a cire 'yan sandan ƙasa a ƙarƙashin agency wanda ana kira pension commission, domin na gan wahala wanda 'yan sanda da suka yi ritaya daga aikinsu, na gan wahalan da suke sha. Aikin ɗan sanda aiki ne mummunan aiki domin a kowane rana kana tsakanin rai da mutuwa. Bayan kuma ka gama wannan aikin ka je gida babu samun kwanciyar hankali domin pension naka ba kyau. Bari in baki misali, commissioner dan sanda pension nashi 75,000
a wata.
A wata sa'annan kuma wayanda suna matsayi daya wato a girma daya a gwamnati a cikin soja za gani nashi ya kai miliyan da har da 500,000 sa'annan nashi 75,000. Menene bambanci a tsakanin su? Wannan ya dauki bindika shekara 35, wannan ya dauki bindika shekara 35, sa'annan wannan yana karba 75,000, wannan na karban miliyan. Bambanci nan kuma shine nake so a kauda ita yau. Siyasa nace dole ne mu cire su a karkashin wannan pension scheme din nan a kai su a wani different pension scheme.
Tunma ɗaya daga cikin tsaffin ƴan sanda a tarayyar Najeriya ya tabbatarwa da shirin manuniya cewa a gaskiya fa tsaffin ƴan sanda sukan tsinci kansu cikin wani hali idan sun aje aiki saboda lamuran su kan busu caccabe.
To a sabon pension din nan wallahi Madina ni na retire da rank din superintendent of police wato na dara ni ne uku ana biya na 30,000 amma wanda suke tsohon pension suna karɓan 140,000. To wannan abin zai tasiri ba kadan ba, muna ganin wahala a hannun Pencom. Allah ne kawo lokaci insha Allah. Kin ga sojoji, ga sojojin ruwa da na sama da na ƙasa, duk da pension nasu ɗaya ne. Alhamdulillah, alhamdulillah, abinda muke nema ya samu.
Da lamu dai tun kafin aje da nisa, jaddajewar gwamnatin tarayyar Najeriya akan ranar da ta keɓe na daina karɓan tsaffin kuɗi yana nema ya jawo tattalin arzikin tarayyar Najeriya ya ragwargwaɓe. Domin kuwa lamarin ya riga ya ɗauki zafin da aka ji ma ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kaduna, Honorable Isa Ashirku Danna, gaya wa duniya cewa tsarin fa ya jefa talakawa cikin halin haula'i a maimakon ribar da gwamnati ce za ta ci wajen ganin ta toshe magudin zabe.
Muna demokradiyya ne, ba mulkin sojoji muke ba. Ku tuna a ƙauyakunmu babu bankuna, kuma masu sai da rama da masu sai da kosai da masu sai da waina da ƴan kasuwanmu na karkara da ake ci a ƙauyaku yanzu ta kama daga kwana biyu da suka wuce mutane sun daina ma sai da abincin saboda suna gudun su je su sai da kuɗin da za a ba su tsoho ne, kuma ranar talata za a daina karɓan kuɗaɗen nan. Talakawa fa da al'umman Najeriya sun shiga halin la ilaha ula'i. Wajibi ne ya sa baki emfulu ma'aikacinsa ne. Najeriya ba su san kowa ba sai janar Muhammadu Buhari. Mutane na cikin bala'i, yunwa, talauci, kuma yanzu a zuwa kagaba cewa
ba ku gani yanzu kun ce a tausaya a buɗa za a ce ko kuna da bukata ne na ganin kun ci kasuwa ranar siyasa.
Me hada siyasa da hidiman sai da sayarwa? To gare mu wannan ba hujja bane, a tausaya ma na kasar. Siyasa yanzu dan talaka ya riga ya shiga taitayinsa, halin da yake ciki na rashin bacci ma ya ije shi, ga yunwa, ga rashin aikin yi. To magana a ce ana idan ƴan siyasa ne to a rige gobe mu dan tamu ne.
Tunma dai ganin irin ƴar galagalar gashin da wasu talakawa suka fara ji a Najeriya ya sa shugaban wata kungiya daga arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abdulrahman kwaccam ya yi wa gwamnatin tarayyar Najeriya wani shagubi.
Duk wani matsayi, duk wani takura an kai talaka. To amma shugabanni ba sa ganin na farko dai a halin da muke ciki. In ka je duk wani gidan mai zaka tawar ana sayar da mai 350 da 60 abinda ake sayarwa a ko'ina. In banda birnin tarayya, wannan ba a fita ciki ba, aka kawo maganar canjin kuɗi. Canjin kuɗin da aka kawo nan, Najeriya ba ƙasa ba ce wadda za a yi mata hawan kawara. Najeriya tana da al'umma sama da miliyan 200. A ce an zo za a yi canjin kuɗi, za a yi shi a cikin kwana 100. Sannan ba a duba wahalhalun da al'umma suke ciki. A ce yau saura mako daya a rufe karban wannan tsoffin kuɗi. A gaskiya za a kai talaka bongo. Shugaban ƙasa ya sani, gwamnan babban bankin Najeriya ya sani, ƴan majalisun ƙasar nan su tashi, kada fa a kai mu bongo. Rashin adalci shi ya kawo mana Boko Haram a nan Najeriya. Rashin adalci shi ya kawo mana kidnapping a nan. Yanzu kuma rashin adalci suke su daura don al'umma su tunzura. Gwamnati su mayar da hankalin su. Mutane fa ba bayi bane.
Shi kuwa sanata Al'in Duman jihar Bare barin Borno baje bayani yake cewa ai an riga an samu ala saboda masar kasar da ya kamata taka burki ce ta bari kimata ta bi ta sullube.
Gwamnati ai na jama'a ne, don jama'a ake yi, kuma jama'a suke yi da shi. Su waye ne wakilan jama'a? Mu dukkan mun nuna damuwa, don da yawa daga cikin mun dawo daga gida. Ko shi Senate President ma ya faɗa a gare su ma babban banki guda biyu ne kawai. Mu a state namu local government wajen 20 babu banki. To in ba dai ana da wani nufu mugun nufi ba, ai ya kamata a saurara. Ni da kaina 1,000 ne na gani, kuma kusan kowane rana ina zuwa a kawo mun kuɗi daga banki. har yau banki ba su bani sabon kuɗi ba. To ya za a yi abu haka?
Ba
shawari bane.
Kuma me yasa babban bankin Najeriya ba za ta dauki shawarar ku na ƙara wa'adin wannan canjin kuɗi har zuwa watan 6 ba da ku?
Hajiya, gaskiyar magana shine mu yan majalisa mun bari an rena mu ne. In ba haka ba majalisan dattawa ko ina ki je ki bincika in sun ce abu kaza haka ba zai yi ba. Ba za a yi bane. Yanzu kamar yadda ake gaya mu wai an ce shugaban bankin Najeriya ya ce ba za a canja ba. Shi waye ne shi? In dai mun matawa shugaban kasa a yanzu da nake miki magana in yace ya cire MFL za a sake maganar shi ne? Ko kuma mun tire akai yanzu ina zai je? Wallahi Hajiya, inda ni a ce wai ni ne shugaban majalisar da ba zai ma fara ba. Wallahi ba zai fara ba. Aikin jama'a muke kawai kai ka je ka zauna don baka da damuwa, baka san abin da ake ciki ba, bai san me yake faruwa a kauyuka ba, yace haka ba zai yi ba. Ko shi shugaban kasa ai ba shi ma ba shugaban kasar Najeriya ne, ai mutane Najeriya ne, an ba mutane zai yi, to kuma duk dokan da ake da kuɗin ma duka ba don mutane bane? To mutane ba a ba su kuɗin nan, bankunan babu, don me za a yi haka? Kamar kawai ana targetin mutane, wai suna maganar zaɓe meye? Mutane nawa ne za su yi zaɓe? Duk wanda za su yi zaɓe mutum miliyan 94, to mutanen Najeriya miliyan nawa ne? An ce a cikin 200 wannan kuma miliyan 135 ko kusan fin haka su ne talakawa masu kananan karfi, su ne muke magana. In dai don dume ne ko an sake canja kuɗi duk wannan yamman nan ba zai shafe ni ba.
Tutuwan da za mu iya bajje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke sauraka saura ƙirin su fara neman gurin da za su ɗan rakaɓe. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 122 ne su yi sallamar sakin madafin ikon da suke gura da abubuwa a lullube. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa, sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da babu wani zaɓe-zaɓe. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaida na Ikira, yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
عبد الكلام والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الشكا رانا جمعة رانا تيم البركة قدوك للمسلمة الدنيا ببكتا رانا تيكم بدرجة تند الشكارة أكل سامو رانا إيدي ببا دكرما دعكت رانا ليا دكما رانا رمى سنة تعزمي وساكي أكل سامو وانتو ببا رانا إتك رانا جمعة wannan aya Allah ya saukar daga cikin surorinsa a cikin Al-Qur'ani, sai saka wa wata sura da cewa suratul Jumu'ah, saboda girman wannan rana. Allah yake cewa fa idza qudiyatis salatu, idan har kuka gama sallah kuka idan da sallar Jumu'ar ku, fantashiru fil ard, to ku yadu a doron kasa. Kenan kada ka keɓe Juma'a ka ce wannan rana ne ta hutunka ko rana ne don girmansa, ba wani abin da za ka yi. In kai haka, wannan kai ka ɗora ma kanka wannan, Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne ɗora maka ba. Da duk kasancewa rana ce mai girma, idan kuka ida ya ce ku saukar ruwan ƙasa, ku je ku nemi falalan Ubangiji, ku je ku nemi abin da za ku ci ku sake da iyalanku. Amma ku ambata Allah mai yawa a cikin wannan ranar, la'allakum tuflihuna, ko da za ku samu rabauta. Wannan suratul Juma'a aya ta 10 kenan. A yawaita kuma addu'a. Don haka wannan rana, rana ce take da girma, rana ce mai albarka, rana ne mai daraja, alhairi ne yake ciki. Ranar Juma'a Allah ka sada mu da shi. Dukkan wani shafi da fitina da yake ciki, Allah ka kawo mana da shi. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allah shige mana gaba. Allah ya sada mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ne naku Imam Abubakar Musa, imami a babban masallaci ta birnin Duwala, Kamar.
Madalla, to masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, za mu sake shigowa ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti kuma ba da umarni kama injiniyan namu na yanzu. Ni Hadiza Kyari nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.